إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا ان هو نمنا غيسوا تا الدين المسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai albarka na Masjidut Tauhid wanda ke kofar gidan Dr. Muktari Anda Aliyu dake GRA cikin garin Azare jihar Bauchi tarayyar Najeriya majalisi ne da muke karanta tarihin Amirul Mu'minin Umar dan Khattab Allah yarda da shi wannan majalisi shine majalisi na 129 a wannan yammaci na Alhamis 5 ga watan Al-Muharram hijrar ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446 wanda yayi daidai da 11 ga watan 7 shekara ta 2024 idan ba a mance ba a majalisin da ya gabata muna karatu dangane da yadda sayyidina Umar yayi shahada bayani ya gabata kan yadda Abu Lu'lu'a al-Majusi yazo da wukarsa wacce take da baki biyu wuka wacce take da kaifi yazo da ita ya daba wa sayyidina Umar Allah yarda da shi ya daba wa sayyidina Umar har sau 6 wata riwayar ta bayyana cewa ya daba masa har sau 3 to anan aka dauki sayyidina Umar Allah yarda da shi zuwa gidansa cikin jini to a wannan yanayi da aka tafi da shi zuwa gidansa yayi ta suma yana farfadowa idan ya suma ya farfado sai waɗanda suke tare da shi su dinga tunatar da shi cewar bai yi sallar asuba ba tunda a lokacin sallar asubahi ne wannan ba majuse ya daba masa wannan wuka yayi kabbara zai ja mutane sallah sai wannan ba majuse wanda sunansa Fairuz ana masa alkunya da Abu Lu'lu'at al-Majusi ya daba masa wannan wukata sa wacce take da baki biyu kuma bayan ya shafe ta da dafi ya sanya mata guba to sayyidina Umar bai samu yayi sallar asuba ba saboda matsanancin yanayi da ya tsinci kansa a ciki kuma baya ga haka ma ya suma to shine idan ya farfado sai a dinga tunatar da shi cewar fa bai yi sallar asuba ba sai ya ce kwarai kuwa tabbas la hadda fil islami liman taraka sala haka ne ban yi sallah ba kuma babu rabo ko kadan cikin musulunci ga wanda ya bar sallah to anan dai ya suma ya farfado ya suma ya farfado har ya samu yayi sallar asubahi to bayan ya idar da sallah sai ya sa Abdullahi dan Abbas ya je ya binciko masa wane ne ya daba masa wannan wuka yake so yayi ajalin sa Abdullahi dan Abbas ya zaga sai bayan dan wani lokaci ya dawo ga sayyidina Umar yake bashi labarin cewa wannan bawan na al-Mughiratu bin Shu'bani Allah yarda da shi shine ya yi wannan aiki sayyidina Umar yace wannan wanda ya kware wajen sana'o'i Ibn Abbas yace kwarai kuwa shi sayyidina Umar yace to Allah wajen sa nayi umurni wa ubangidansa al-Mughira ya kyautata masa shi kuma sakayyar da zai mun kenan tunda ai ya kawo kuka gurin sayyidina Umar kan cewar al-Mughira dan Shu'ba ya kallafa masa abin da yafi karfin sa a wuni yana kawo masa kamar yadda muka yi bayani a majalisin da ya gabata cewar Mughira dan Shu'ba ya kallafa masa a wuni yana kawo masa dirhami 100 shi kuma yana ga hakan ya masa yawa sayyidina Umar ya tambaye shi me da me ya iya yi na sana'a yace ya iya kira kuma ya iya kafinta sa'annan kuma ya iya zani to sayyidina Umar da ya duba ya ga sana'o'in da ya iya suna da yawa sai yace to ai ina ga abin da aka dora maka ba mai yawa bane saboda waɗannan sana'o'i da ka iya zaka iya samun damar kawo abin da aka dora maka duni har a samu rara to amma sayyidina Umar ya gaya masa haka ne saboda kar ya ce masa eh tabbas ubangidanka ya kallafa maka yayi yawa sai bai bashi wannan kofar da zai sa ya ji haushin ubangidansa ba to sai nuna masa cewar ai abun ma da aka tsora maka ba mai yawa bane dan dai yayi sulhu tsakanin bawa da ubangidansa a zuciyarsa kuma yana da niyyar ya samu al-Mughira bin Shu'ba ya masa magana kan ya sassautawa wannan bawa nasa kuma hakan yayi ya samu Mughira dan Shu'ba ya masa magana akan ya sassauta ma wannan bawa to shi kuma ya dauka cewar sayyidina Umar ba zai yi magana wa Mughira din ba dube da cewa sayyidina Umar ya umurce shi ya yi da'a wa ubangidansa kuma abun ma da ubangidansa ya kallafa masa ba bai fi karfin sa ba to shine wannan yasa ya je nemo karsa ya kera ta ya sanya mata dafi ya zo yi wannan aika aika to shine sayyidina Umar ya ce Allah wadansa ni na yi umurni da a kyautata masa shi kuma irin sakayyar da zai mun kenan sai ce to na gode wa Allah da ya da bai sanya mutuwa ta fada hannun wanda yake musulmi ba malamai suka ce wannan yana nuna kenan inda musulmi ne ya kashe shi ya kashe sayyidina Umar akwai tsammanin zai iya shiga karkashin mashi'a ta Ubangiji idan Ubangiji ya ga dama zai iya masa hukuma bisa kashe sayyidina Umar da yayi bawan Allah na kwarai masoyin Allah in kuma Allah ya ga dama da rahama irin tasa zai iya masa afuwa to amma tunda ba musulmi bane dama wanda ba musulmi ba dawama yake cikin wuta to shi yasa sayyidina Umar ya gode wa Allah madaukakin sarki da bai sanya mutuwarsa a hannun musulmi ba ya zamanto mutuwarsa ya hukunta ta kasance a hannun wanda ba musulmi ba to wannan a nan gabar muka tsaya a majalisin da ya gabata a yau insha Allah za mu tsora daga inda muka tsaya shafi na 490 yace kadukunta yake gaya wa Abdullahi dan Abbas da ya je binciko masa ya zo masa da labarin wanda ya soke shi yace kad kunta anta wa abuka tuhibbani an yakfura al-ulud bil madinati yace kai Ibn Abbas ai kai da babanka ku ne kuke so waɗanda ba musulmi ba kuma ba larabawa ba kuke so su yawaita a garin Madina ku kuke da sha'awar ai ta shigo da su cikin garin Madina to ga irin abin da suke aika aikar da suke yi wa al'umma musulmi su zo su samu shugaban musulmi cikin masallaci su kashe shi. Wannan yana daga cikin illa da hatsari shigo da su cikin garin Madina. Inji Sayyidina Umar yace wa kana al-Abbas aktharuhum raqiqan. Al-Abbas babban annabi mahaifin Abdullahi dan Abbas ya kasance a cikin garin Madina yafi kowa yawan bayi, kuma galibi bayin zaka tarar cikin waɗanda ba musulmi bane, cikin kuma waɗanda ba larabawa ba. Faqala, sai Abdullahi dan Abbas yace wa Sayyidina Umar in shita fa'altu ai qatalnahum. Sai yace in kaga dama, yake ga Sayyidina Umar in kaga dama duk bayin da muka shigo da su waɗanda ba musulmi ba, in kaga dama duk sai mu bi su duk mu kakkashe su. Inji Abdullahi dan Abbas, tun da gashi sun fara mana ta'adi, sun fara mana aika. Kala, sai Sayyidina Umar yace masa kazabta. Abinda Sayyidina Umar yake nufi da kazabta ba wai kai ƙarya yake nufi ba, yana nufin a wannan tunani naka kuskure ne, shine ma'anar kazabta, wannan kuskure kai. Ba'da ma takallamu bi lisanikum wa sallu ila qiblatikum wa hajju hajjakum, yace a kuskure ne yanzu ku bibiye su duk ku kashe su. Bayan sun zo sun koyi harshen ku na Larabci, suna magana da yaren Larabci, sa'an nan kuma sun musulunta, suna salloli guda biyar, sannan kuma suna aikin hajji, kaga yanzu ka je ka kashe mutum irin wannan, ai kai kuskure. Saboda la yahilu damu mri'in muslimin illa bi ihdai thalathin, bi halarta zubda jinin mutum musulmi a kashe shi ba sai da ɗayan dalilai guda uku. In ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, na farko as-sayyibu zani, wanda yake mai aure zo yi zina, to anan ya halarta a zubda jininsa a kashe shi, ya halarta alkali ya kashe shi, hukuma ta kashe shi. Wan nafsu bin nafsi, wanda yayi kisan kai, shi ma ya halarta a zubda jininsa a kashe shi. Wa tariku lidinihi, da kuma wanda ya bar addininsa. To shi kuma yanzu wannan bai bar addininsa ba, bai yi zina ba, bayan ya yi aure bai yi kisan kai ba, kuma ka zo ka kashe shi, wannan kuskure ne, shine ma'anan faɗin Sayyidina Umar kadhabta, kayi kuskure. Ba'da ma takallamu bi lisanikum, bayan waɗannan mutane wanda da ba musulmai bane kuka shigo da su, suka zo suka koyi yarenku, suka iya harshen Larabci, wa sallu ila qiblatikum, kuma suka yi sallah zuwa ga alqiblarku, ma'ana suka karbi musulunci, wa hajju hajjakum, suka je suka yi aikin hajjin da kuma kuke yi, su ma sun zama musulmi kamar ku, hukuncin da ke kanku yana kansu, kariyar da take tattare da ku su ma tana tattare da su. Manzon Allah ya ce umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwaluhum. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an umurce ni in yaki mutane in kakkashe su har sai sun yi shaida babu abun bauta, bisa cancanta sai Allah kuma annabi Muhammadu manzon Allah. In har suka yi haka, fa idza fa'alu dhalika, in suka yi haka suka shaida, ma'ana suka shiga musulunci, suka kadaita Allah da bauta, suka shaida cewa annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne, asamu minni dima'ahum, sun kange jininsu daga gare ni, to shi yasa Sayyidina Umar ya ce masa kadhabta, kayi kuskure. Saboda mai jininsu yanzu ya zama yana da hurumi, ba a taɓa shi, haramun ne taɓa shi. Ya ce fahtumila ila baitihi fantalakna ma'ahu wa ka'anna nasa lam tusibuhum musibatun qabla yawmin. To Sayyidina Umar, wannan al'amari da ya faru, in kaga yanda mutane suka samu kansu cikin ɗimuwa da gigi cewa bayan an ɗauke shi an tafi da shi gidansa, kai ka ce babu wata musiba da ta taɓa samun al'umma musulmi banda wannan musiba ta daɓa Sayyidina Umar wuƙa da aka yi, wanda ya zamanto shi ne ajalinsa. Faqa'ilun yaqulu, daga cikin mutane abin da zai fassara maka yadda suka ɗimauce, suka gigice sakamakon wannan hadisa da ta faru, a cikinsu akwai wanda yake cewa la ba'as, kawai abin da yake faɗi ke babu laifi,
babu laifi, kaga wannan zai fassara maka yanda suka gigice. Ko ka ji mutun yana ta cewa ba laifi, ba laifi, kamar akwai wani abu da ya same shi na dimuwa. Wa qa'ilun yaqulu akhafu alayhi, daga cikin su kuma akwai wanda yake cewa ina tsorace masa wannan rauni da aka masa, zai iya zama ajalin sa. Fa utiya bi nabidin, sai aka zo da nabi. In an ce nabi, dabino ne ake jika shi da ruwa, sai ruwan ya danyi zaki zaki wajen sha, ya danyi dadi dadi wajen sha, to wannan shi ake kira nabi. A mutsika dabino cikin ruwa, sai ruwan in an tashi sha a ji ya danyi zaki zaki hakan nan, to wannan shi ne ake kira nabi, yana daga cikin abun sha na Larabawa. To aka zo sayyidina Umar da nabi, fa sharibahu, sai ya sha wannan nabi din. Fa kharaja min jawfihi, sai aka ga ya fito ta cikin sa inda aka daba masa wuka, sai aka ga wannan nabi din da ya sha yana fitowa ta wannan guri. To lokacin da aka ga nabi din yana fitowa ta wannan gun da aka daba masa wuka, sai aka kasa gane cewar shin jini ne yake fita ko kuma nabi din da ya sha ne yake fita. Tunda nabi din sanda za a gauraya shi da ruwa, zai zama kamar ruwan jini-jini hakan nan, zai kala kamar jini, ba zai zama jini ba dai direct, amma zai yi marun-marun jini-jini, ruwa-ruwa tsakiyar waɗannan ɓangarori guda uku. To lokacin da nabi ɗin yake fitowa ta wannan raunin nasa, sai ake tsammanin jini ne yake fita, sai aka ce to ayi wata dabara mana. Thumma utiya bilaban, a zo da nono a bashi, tunda shi nono fari ne, in har ya cakuɗa da jini dole za a iya ganewa. To sai aka zo da nono, sai aka ba sayyidina Umar, fa shariba, sai ya sha wannan nono ɗin. Fa kharaja min jurhihi, sai aka ga nonon fari sal yana fitowa ta wannan raunin da aka masa. Fa alimu annahu mayyitun, anan fa suka san cewa zai wahala ya tashi, anan suka fahimci cewar wannan rauni da aka masa zai zama shine ajalinsa. Wanda yake ba mu labarin wannan hadisa din, Amr ibn Maimun, Allah ya masa rahama, ɗaya daga cikin tabi'an musulunci, yace fa dakhalna alayhi, sai muka shiga ga sayyidina Umar, wato lokacin da aka shigar da shi cikin gidansa, aka bashi nabi, ya sha wannan nabi din ya fito ta raunin da aka masa, aka bashi nono ya sha ya fito ta wannan raunin da aka masa. Anan waɗanda suke da gogewa a harkar lafiya suka fahimci cewar kamar zai wahala sayyidina Umar ya miƙe. To sai Amr ibn Maimun, Allah ya masa rahama, ya ce fa dakhalna alayhi, sai muka shiga gare shi muna ta alhinin wannan abu da ya faru. Waja'an nasu yuthnuna alayhi, mutane suka yi ta shigowa suna yabo gare shi saboda kyawawan ɗabi'u irin nasa, kyawawan halaye irin nasa, adalci irin nasa, yanda ya yi nagartaccen jagoranci, kowa sai da ya shaida, babba da yaro, namiji da mace, na kusa da na nesa, mai dukiya da talaka, duk kowa sai da ya shaida adalcin sayyidina Umar. To shine duk jama'a suke ta shigowa ana ta masa yabo, ana jinjina masa bisa nagartaccen jagoranci da ya yi, da yanda ya yi ta yada addinin musulunci a sassan duniya, da kuma yanda musulmai suka gagata, har ma wanda ba musulmai ba sun shaida ga adalcin sayyidina Umar, Allah ya yarda da shi. Waja'a rajulun shabbun, ana haka sai ga wani matashi, wani matashi ya shigo gurin sayyidina Umar, ya zo ya duba shi ya gaishe shi. Fa qala, lokacin da ya shiga gurin sayyidina Umar, sai ya ce abshir ya amiral mu'minina bi busharallahi laka min suhbati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa qidamun fil islami ma qad alimta. Wannan matashi da ya shigo gaida sayyidina Umar, sai yake cewa albishirinka ya amirul mu'minin bi busharallahi laka, da busharar Allah madaukakin sarki gare ka, min suhbati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, na abokantakar manzon Allah da kai, kana daga cikin abokai na kusa kusa ga manzon Allah, waɗanda suke kusa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, kana cikin aminai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa qidamun fil islam, da kuma yanda ka dauki lokaci kana cikin musulunci, wato yanda sayyidina Umar ya dade cikin musulunci, ma kad alimta, abu ne wanda ba koyayye bane gare ka, abu ne wanda yake sananne gare ka, abokantakarka da manzon Allah, da kuma yanda ka dade cikin addinin musulunci. Wannan matashi shi ma kaman bushara yake yi wa sayyidina Umar bayan alhini da yayi na wannan rauni da aka yi wa sayyidina Umar. Yace thumma walita ko wulita fa'adalta thumma shahada, baya ga haka bayan ka zama cikin sahabban manzon Allah, aboki na manzon Allah na kusa, kuma kana daga cikin waɗanda suka yi rigaye wajen shiga musulunci, thumma wulita, sannan aka zo aka jagorantar da kai kan al'umma musulmi a matsayinka na shugabansu, fa adalta, sai kai adalci a jagorancinka, thumma shahada, gashi kuma za ka yi shahada albishirinka, kaman yana bushara ne wa sayyidina Umar. Na farko shi yana cikin sahabban manzon Allah, kuma sahabban ma na kusa kusa, sa'annan kuma na biyu yana cikin waɗanda suka shiga musulunci da wuri, na uku da aka jagorantar da shi yayi adalci, na hudu kuma gashi Allah ya azurta shi da shahada. Kala, sai wannan matashi ya ce, sai sayyidina Umar ya ce, ya gaya ma wannan matashi, da matashin nan ya faɗi waɗannan abubuwa guda hudu waɗanda a zahirin su na nuna cewa sayyidina Umar yayi babban rabo. Sai sayyidina Umar ya ce, wadittu anna zalika kana kafafun la alayya walali, yace na so a ce waɗannan abubuwan da ka faɗi sun zamanto kunnan doki, babu wani wanda yake bi na bashi, ko wani wanda yake da haƙƙi a kaina, sannan nima ba wanda nake da haƙƙi a kansa, ma'ana babu wani wanda zai bugi ƙirji ya ce ai na danne shi a guri kaza, na masa babakere a guri kaza, na masa abin da bai dace ba a guri kaza, haka zalika nima ba zan ji ba na ji cewar wani ya danne ni a guri kaza, wani ya mun abin da bai dace ba a guri kaza. Sayyidina Umar ya faɗi wannan ma wannan matashi, falamma adbara, bayan wannan matashi ya juya zai tafi, idza izaruhu yamussu al-arba, sai sayyidina Umar ya ga sitirarsa tana jan ƙasa, wanda muke cewa tazarce a yau, zaka ga galibi ɗinkin maza mutum zai ɗinka wando ya rufe masa idan sawu yana taka shi, wasu zaka ga sun ɗinka katikatin riguna tana sharar ƙasa, wai tazarce sunansa. To wannan matashi da ya juya sayyidina Umar sai ga sitirarsa tana sharar ƙasa, kala, sai sayyidina Umar ya ce, ruddu alayyal gulam, wannan matashi da ya zo yanzu ya juya ku dawo mun da shi. Sai aka kira shi aka ce, amirul mu'minina yana maka magana, sai juyo ya dawo. Sai sayyidina Umar ya ce, ibna akhi, ya kai dan uwana, irfa thawbak fa innahu anqa li thawbika wa atqa li rabbik, sai masa nasiha ya ce, ya kai dan uwana, irfa thawbak, wannan tufafi naka da ka sake shi yake jan kasa, ka daga shi, bai kamata ka sake sitirarka tana jan kasa haka ba. Ya ce, fa innahu atqa li rabbik, saboda daga sitirar taka da zaka yi ya zamanto ta daina jan kasa, wannan zai fi zama mafi takawa ga Ubangijinka, zai fi zamantowa gare ka ka zama mafi takawa ga Ubangijinka. Kenan yanzu wanda zai zamanto ya sa sitirarsa tana sharar kasa ko ya sa wandansa yana takawa wannan akwai karancin takawa ga ubangijinsa tattare da shi abinda zamu fahimta daga lafazin sayyidina Umar da yace fa innahu atqa li rabbik fa innahu atqa fa innahu atqa afwan na farko yace fa innahu anqa li thawbik na karshe ne yace wa atqa li rabbik yace daga suturar taka da zakai ta zaman tubatta jan kasa an qali taubi haka shi zai fi sanya suturar taka ta zaman to mai tsafta kaga in suturar mutun tana jan kasa yanzu ai za ta yi datti yanzu nan za ka sa sutura yanzu nan za ta yi datti in rigarka ce ka sanya tana sharar kasa dan fita dai za ka yi ka dawo sai kaga duk tayi kura tayi baki kirin in ma wando ka saka kake taka sawa dai za ka ga yayi baki kirin to shi yasa sayyidina Umar yace ka daga tufafin ka karya zaman to yana taba kasa saboda haka shi zai fi sanya tufafin naka ya zama mai tsafta addinin musulunci kuma addini ne na tsafta yana son tsafta baya son kazanta shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace at-tuhuru shatrul iman tsarki yanki ne na imani tsarki kuma ai tsafta ne yanzu mutun yayi bayan gari yayi tsarki ai tsafta ne yayi fitsari yayi tsarki tsafta ne mazi ya fita yayi tsarki tsafta ne to annabi kuma ya bayyana cewar wannan tsarki din wanda yana bangaren tsafta wani bangare ne na imani alama ce da take nuna imanin bawa idan ya zama mai tsafta kake na addinin musulunci yana karantar da tsafta addinin musulunci yana tir da kazanta hasali ma manzon Allah ya nuna mana alama ce daga cikin alamomi na imanin bawa ya zama mai tsafta kuma Allah yana son masu tsafta inna Allaha yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin Allah yana son masu yawan tuba kuma yana son masu yawan tsarki ma'ana masu tsafta sayyidina Umar sai ya ce masa ka daga tufafinka karka bar tufafin ya zanto yana jan kasa saboda haka shi zai fi tsaftace maka tufafin naka wa atqa li rabbika kuma hakan shi zai fi sanya ka zamanto mafi takawa zuwa ga ubangijinka mafi tsoron ubangijinka ka zama cikin masu takawa kenan mutun ya zamanto yana taka wandansa ko kuma suturarsa tana taba kasa wannan akwai karancin takawa tattare da shi sannan hakan kuma ba tsafta bane ka sa wando kana taka shi ba tsafta bane ko kuma rigarka tana taba kasa ba tsafta bane sannan kuma ba takawa bane akwai karancin takawa ga wanda zai sa suturarsa tana sharar kasa ko kuma yana takata akwai raunin imani tattare da shi me yasa sayyidina Umar ya masa wannan nasiha saboda tarbiya da ya samu daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma sun rike daga manzon Allah manzon Allah yana bayyana cewa libasul mu'mini nisfu saqaihi fama asfala min alka'bayn fa fi an-nar manzon Allah yana bayyana musu cewa tufafin mu'mini rabin kabrinsa ne rabin sangalalinsa ne wannan tufafin mumini kenan to idan ba za ka iya sa tufafi rabin kabrinka ba rabin sangalalinka ko da za ka sauke shi ba a hana ka ba amma kar ya sauka kasa da idan sawu manzo Allah ya ce wa ma asfala min alka'baini fa fil nar duk tufafin da aka sanya ya sauka kasa da idan sawu to yana wuta ka kenan wanda zai sanya suturarsa ta sauka kasa da idan sawu wannan ya saba wa Allah ya saba manzon Allah dalili ne da zai iya jefa shi cikin ukuba ta Ubangiji subhanahu wataala ukubar ma ta wuta to sayyidina Umar dan uwa mu duba mu ga irin yanayin da yake ciki amma bai hana shi yin nasiha ba Allah yarda da shi to da ya gama nasiha ma wannan matashi sai ce ya Abdullahi ibn Umar sai juyo da akalar maganarsa sai karkatar da ita zuwa ga ɗansa Abdullahi dan Umar yace ya kai Abdullahi dan Umar unzur ma alayya min ad-dayn ka duba abin da ke kaina na bashi kaga yanzu tunda sayyidina Umar ana kyautata tsammanin cewar wannan rauni da aka masa zai zama ajalinsa to sai yake ga ya kamata yi wasiya to shine yake magana wa ɗansa Abdullahi dan Umar yace unzur ma alayya min ad-dayn ka duba abin da ke kaina na bashi kaga nawa ne nawa ake bi na bashi ka lissafa. Abdullahi dan Umar ya zauna da shi da wasu cikin dangi da ƴan uwa da abokai, wace bin Umar bashi a rubuta, wani na binsa nawa yake binsa kaza, wani nawa yake binsa kaza, nawa wani ke binsa kaza, su wani fa nawa suke binsa kaza. Aka tara aka hada, shine yace fa hasabuhu fa wajaduhu sittatan wa thamanina alfan aw nahwahu. Da suka lissafa abin da ake bin sayyidina Umar bashi, sai suka tarar ana bin shi dirhami 86,000. Wannan shugaba ne fa ba na ƙasa ba, shugaba ne na duniya, amma ya zo rasuwa bashin da ake bin shi dirhami 86,000. Kaga wannan zai tabbatar maka da adalcin waɗannan bayin Allah wajen jagorantar al'umma da suka yi. Ba su ɗauki dukiyar al'umma a matsayin ganima ba, ba su ɗauki dukiyar al'umma a matsayin dukiyarsu ba. Tsantseni da taka tsantsan da jin cewar fa za su je su amsa tambaya gaban Ubangiji, ko da dirhami ɗaya suka ɗauka na al'umma suka karkatar da shi a maslaharsu ta ƙashin kansu, za su je su amsa tambaya gaban Ubangiji. Kuma suna tunanin kwanciyar kabari, za su shiga cikin duhun kabari idan suka ɗauki dirhami ɗaya na al'umma musulmi suka karkatar da shi a wata maslaha tasu ta ƙashin kansu. Suna tunanin yaya za su iya kwanciyar kabari, yaya yanayin zai kasance musu a cikin kabari. Sannan in sun tsaya gaban Ubangiji ranan gobe kiyama, wannan dirhami ɗayan Ubangiji ya tambaye su wace amsa za su ba Ubangiji. To wannan yasa suka nisantar da kawunansu daga dukiyar al'umma, suka tsame hannunsu daga amfanuwa da dukiyar al'umma. Sai wannan yasa al'umma suka zamanto sun amfana da dukiyarsu, an yi wa al'umma amfani da dukiyarsu. To shi yasa gashi nan ya zo shekarun da ya kwashe ba shekara 4 yayi ba, ba 8 yayi ba, shekara 10 yayi yana jagorantar al'umma musulmi, amma bai tara komai ba. Gashi nan ya zo zai koma ga Ubangiji, ana bin shi bashin dirhami 86,000. Kaga wannan darasi ne babba wa jagororinmu. Ya kamata jagororinmu suna ƙoƙarin karanta tarihin mutum irin sayyidina Umar, suna ƙoƙarin karanta tarihin mutum irin Umar ɗan Abdulaziz, su ga irin yadda suka gudanar da jagoranci, kuma sun koma ga Allah suna cikin rabo babban rabo. To haka ake so shugaba ya zama, saboda komin daren daɗewa za ka bar wannan kujera, ko baka bari ba za ka mutu. To in ka mutu ka je ka ce ma Allah ne, alhali haƙoƙin al'umma suna wuyanka, baka sauke ba. Da aka lissafa abin da ake bin sayyidina Umar bashi dirhami 86,000 ko wani abu makamancin haka, kala sai sayyidina Umar ya ce in waffa lahu malu ali umara fa addihi min amwalihi. To ku duba dukiyar da iyalan Umar suke, dukiyar iyalan Umar. Me yasa ya kira dukiyar da dukiyar iyalan Umar? Tunda shi kan yanzu zai bar duniya, dukiyar yanzu ba tasa bace, ta magada ce. Shi yasa ya ce in waffa lahu malu ali umara, idan dukiyar iyalan Umar ta biya wannan bashin fa addihi, to ku biya da dukiyar iyalan Umar. Abin da yake nufi da dukiyar iyalan Umar, dukiyarsa tasa ta kashin kansa. Me yasa ya kira ta da dukiyar iyalansa? Saboda shi yanzu zai bar duniya, duk wani abu da ya mallaka yanzu ba nasa bane, ya zama na magada. To kaga da yawa daga cikin masu wadata wannan yana buya a tunaninsu. Zaka ga suna ta faɗi tashin tara dukiya, sun tara miliyoyi, ba miliyoyi ba biliyoyi, sun zama millionaires, amma ba su zauna sun huta ba, kuma kullun suna ta wahala, suna ta faɗi tashin tarawa. Yanzu ranar da aka ce zaka bar duniya, duk wahalan nan da kai fa yanzu duka ya zama ba naka bane, ya zama na magada. Kai abin da zai rage zama naka shine abin da kai wa lahirarka. da abin da kai walahirar kaunan shine naka amma tsantsar dukiya da ka tara kadarori da ka tara ababan hawa da ka tara wannan fa yanzu an wayi gari a yau ba naka bane saboda kai zaka koma kabari kabarin nan ko ba zaka tafi da ko naira ɗaya ba kai kadan ka tsurar ka za a kai ka a sanya ka cikin kabarin daga kai sai aikin ka da kai dukiyar kuma da ka tara komin yawanta ko kafi kowa yawa dukiya ko kafi kowa dukiya a duniya yanzu dukiyar ta an wayi gari ba naka bane yanda kazo haka zaka koma ai baka zo da dukiya ba tsurar ka kazo to yadda kazo kuma haka zaka koma to da yawa daga cikin masu wadata wannan yana buya a tunanin su yanzu idan ka duba kasashen da addinin musulunci yayi tasiri karantarwa addinin musulunci yayi tasiri zaka ga yanda millionaires suke fitar da dukiya suke ciyar da ita kai ka ce ba sa son dukiyar zaka ga yanda suke fitar da dukiya suke ayyukan alkhairi kai ka ce ba su son dukiyar a'a ba wai ba su son ta bane sun san me zai je ya zo daga ƙarshe kuma sun san dukiyar nan komin daren dadewa za su tafi su batta in kuma suka tafi suka batta ba su yi wa kansu tanadi ba ya tashi a tutar babu magada kan ma a santuna su sati daya a ya tura wata daya an mance da su yanzu duke da suka tara za a je a kifo a kanta har ma fada za a yi ta yi a kanta ana shiga kotu shi kuma yanzu an faka shi a gefe an mance shi sai dan an tuno sai a ce Allah sarki wani mai dan kokarin sai ce Allah gafarta masa shikenan wannan mai dan kokarin kenan Sayyidina Umar yace to a duba a ga dukiyar iyalan Umar ya kira ta da dukiyar iyalan Umar saboda yanzu shi zai koma ga Allah yana ga wannan dukiyar ba mallakin sa bace ta zama ta iyalan sa sune magada a duba a ga in za ta biya wannan bashi to a biya da ita wa illa in kuma dukiyar ta gagara biyar wannan bashin da ake bin sa yace fasalti bani adi bin ka ku tambayi ɗan kabila ta kabilar banu adi su taimaka wajen biya mun bashin nan idan an duba dukiyar iyalai na ma'ana dukiyar da zan tafi in bar wa iyalai na ta biya to alhamdulillah in ta gagara biya to a nemi taimakon ɗan kabila ta su taimaka su sa hannu wajen biya mun wannan bashi din fa in lam tafi idan su ma ɗan kabilar tawa kowa ya bada iya gwargwadon abin da zai iya bayarwa na taimako wajen biya wa sayyidina Umar bashi duk da haka dai bashin ba a gama biya ba shine fa in lam tafi amwaluhu in dukiyar ƴan kabilar banu adi ba ta kammala biya mun bashin da ke kaina ba yace fasal fi quraish to a tambayi quraishawa ma'ana a ƙara faɗi yanzu ƴan kabilar sa takaitacciya ce ɗan ƙabilar sa ɗan mutane ne ɗan tsiraru to amma ƙabilar Quraysh kuma al'umma ce dandazo mai tarin yawa to tunda shi ma ba Quraysh ne a tambayi Qurayshawa su sa hannu su agaza wajen biya masa bashin sa saboda illar bashi akan bawa musamman wanda ya mutu ya tafi da bashi a kansa sai ta hana shi nutsuwa cikin kabarin sa yace wala ta'uduhum ila ghairihim karka tsallake Quraysha ka je wasunsu iyakansu in sun iya sun biya shikenan ba su iya ba to karka zarme ka tafi zuwa gurin wasu al'umma kuma yace fa addi anni hadhal mala karka tsallake ka je zuwa wajen wasunsu dan biya mun wannan dukiya din wannan wasiya ta farko kenan da sayyidina Umar yayi wa ɗansa Abdullahi dan Umar sai wasiya ta biyu yace in talik ila Aisha ta ummul mu'minin ka je gurin Aisha uwar mu'minai matar annabi sallallahu alaihi wa sallama fa kullaha in ka je gare ta ka ce mata yaqra'u alayki Umaru salam Umar yana miki sallama wala taqul amiral mu'minin karka kuskura ka ce amirul mu'mini ne yana miki sallama in ka je ka ce mata Umar karka ce mata amirul mu'mini me yasa ai har yanzu dai tunda bai mutu ba ai shine amirul mu'mini na shine jagora tunda bai mutu ba ai sai ya mutu ne kuma za a ce to yanzu babu shugaba dole a nemo shugaba to amma yana raye yace idan ya je gurin Aisha ya mata sallama matar annabi Allah ya da ita ya ce mata Umar yana mata sallama kar ya ce amirul mu'minin me yasa sayyidina Umar ya faɗi wannan malamai suka ce dalilai guda biyu ne suka sa faɗi wannan. Dalili na farko yanzu ya samu tsammani mafi rinjaye cewa shi zai koma ga Allah, to tunda zai koma ga Allah ai bai zama jagora na al'umma ba. Dalili na biyu, tunda alfarma zai sa a je a nema masa gurinta, kuma gashi yana shirin barin duniya kar tai kallansa a matsayinsa na shugaban muminai, kwarjini ya ɗebe ta ko da ba ta yi niyya ba ta amsa ga bukatarsa, a'a ya kira shi da Umar normal mutum, in ta ga za ta iya ta yi, in ba za ta iya ba ta ce a'a. Ya ce karka ce mata amirul mu'minin, fa inni lastu al-yawma lil mu'minina amira, saboda ni a yau ba shugaba ba ne ga muminai. Idan ka je gare ta wa kulka ce mata yasta'adhinu ibnul khattabi an yudfana ma'a sahibai, yace dan kadda yana nema ki bada izini in rai yayi halinsa a yanayin nan da yake ciki ki bada izini a burne shi tare da abokansa guda biyu. Me yasa yake neman izinin ummuna Aisha Allah ya dade ita? Mun san cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu a cikin ɗakin Aisha Allah ya dade ita, yana make shingiɗe tsakanin wuyarta da kirjinta, Allah ya ɗauki rayuwarsa. Wannan ana lissafa shi daga falalarta, Allah ya dade ita. To ka'ida kuma ita ce idan annabi ya rasu ba a gusar da shi daga inda ya rasu, a inda ya rasu anan ake masa kabarinsa, anan ake birne shi. To annabi gashi ya rasu a ɗakin Aisha, kaga ba za a ɗauke shi a tafi da shi wani guri ba, sai zamanto ɗakin Aisha shine ya zama kabarinsa. To Abubakar Allah ya yarda da shi lokacin da ya zo rasuwa, sai ya yi wasiya idan ya rasu a birne shi kusa da masoyinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To sai aka zo aka birne shi kusa da masoyinsa manzon Allah, sai zamanto yanzu a ɗakin Aisha akwai kabari guda biyu, kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kabarin sayyidina Abubakar. Manzon Allah miji ne ga Aisha, Abubakar kuma mahaifi ne ga Aisha. To yanzu ga sayyidina Umar rai yana kokarin fita daga jikinsa, rai zai yi halinsa, yana fuskantar ajali bisa raunin da ba majusa ya masa. To sai yake fata, yake sha'awar a ce kabarinsa ya zama kusa da na abokansa guda biyu, su ne annabi sallallahu alaihi wasallama da sayyidina Abubakar. Ko kabarinsu su kuma yana ɗakin ummuna Aisha, kaga Aisha kuma tunda a ɗakin take kwana, ɗakin nata ne, ba za a burne wani a ɗakin ta ba sai da izininta. To shi yasa ya aika ɗansa Abdullahi ɗan Umar ya ce ya je nema masa izini gurinta, ya tabada dama a burne shi kusa da abokansa guda biyu. Shikenan waɗannan wasiyoyin guda biyu ya gaya ya bayarwa ɗansa Abdullahi ɗan Umar. Abdullahi ɗan Umar sai kama hanya ya tafi gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Lokacin da ya iso fa sallama, sai ya yi sallama a kofar ɗakin Aisha. Wasta'adana, ya nemi ta bashi izini ya shigo don ya isar da saƙon mahaifinsa Umar ɗan Khattabi Allah ya dade shi. Sai ta bada izini ta ce ya shigo. Thumma dakhala alaiha, sai Abdullahi ɗan Umar ya shiga ga ummuna Aisha Allah ya dade ita. Fa wajadaha qa'idatan tabki, lokacin da ya shiga gare ta sai ya tarar da ita a zaune tana tarabza kuka. Me yasa take kuka? Labari ya iske su cewa an yi mummunan rauni wa amirul mu'minina Umar ɗan Khattabi, kuma zai yi wahala ma ya tashi, kaman wannan rauni da aka masa zai zama shine ajalinsa. To Madina a wannan rana ta ɗauka, kowa yana cikin kuka da tashin hankali, galibin al'umma suna cikin tashin hankali saboda ƙaunar da suke yi wa sayyidina Umar sakamakon adalci da ya musu wajen jagorancinsa. Haka al'amarin yake, in shuwagabanni za su kyautata wa talakawansu, in shuwagabanni za su yi adalci wa talakawansu, in shuwagabanni za su sauke haƙƙoƙin talakawansu a wuyansu, wallahi wannan zai sa talakawansu ƙaunace su matuƙar ƙauna, kuma za su zamanto mafi alkhairin shuwagabanni da manzon Allah ya bayyana su a cikin hadisi, cewa mafi alkhairin shuwagabanninku su ne waɗanda kuke son su kuma suke son ku, kuke musu kyakkyawar addu'a su ma suke muku kyakkyawar addu'a. To sai tadda ummuna Aisha a zaune tana ta rabza kuka saboda zafi da zuciyarta take na wannan rauni da aka yi wa amirul mu'minin dan kauna da take yi masa Allah ya dade shi. da Abdullahi dan Umar ya shiga gare ta fa qala sai yace yaqra'u alayki Umar ibn al-Khattab as-salama Umar dan Khattab yace yana miki sallama tace na amsa sallamarsa wa yaqulu kuma yana da bukata zuwa gare ki bukatar sa gare ki ita ce wa yaqulu laki yana da bukata gare ki yana mai ce miki yasta'dinu an yudfana ma'a sahibaihi yana neman izininki ki bada izini tunda ɗakin ki ne kabarin abokansa yake suke to ki bada izini a burne shi tare da abokansa shi ma kabarin sa ya kasance kusa da na abokansa annabi sallallahu alaihi wa sallama da sayyidina abubakar fa qalat sai ummuna aisha Allah dada ita tace kuntu uriduhu li nafsi da dai na so gurin nan ya zamanto kabari na ne ya zama ga kabarin mijina ga na mahaifina ga nawa da buri na kenan cewar bayan na rasu a burne ni kusa da masoyina shine mijina annabi sallallahu alaihi wasallama sai kuma mahaifina tace da wannan shine burinta tace to amma yanzu tunda wannan bukata ta zo ta sayyidina Umar bazan iya mai da ita ba tace wala uthirannahu bihil yawma ala nafsi tace zan fifita shi da gurin a yau akan karan kaina ma'ana ni na hakura na bar masa gurin na fifita shi a zo a burne shi ba matsala na yarda na sallama da dai na so gurin ya zama nawa ne ni za a burne gani ga miji na ga mahaifina to amma yanzu tunda ya bukata bukatar sa kuma bazan iya mayar da ita ba na bashi gurin na sallama masa na sadaukar masa ni na hakura kaje kace masa na bayar ya in ya rasu ya ajali ya halinsa a zo a burne shi a gurin Abdullahi dan Umar sai fita ya koma zai je isar da sako na ummuna Aisha ga mahaifinsa Umar dan Khattabi Allah ya jada su gaba daya falamma aqbala lokacin da ya iso gida inda sayyidina Umar yake kwance yana wannan jinya ta ajali kila sai aka ce wa sayyidina Umar hadha abdullahi ibn umar qad jaa sai ake ce sayyidina umar ga abdullahi dan umar ya dawo daga aikin da ka masa gurin ummuna aisha Allah ya dade ita wa qala sai sayyidina umar yace irfa'uni ku daga ni ku tashe ni baya iya tashi saboda yanda jini ya zuba yayi zama weak yayi rauni sai ce ku tada ni sai suka tada shi fa asnadahu rajulun ilayhi sai wani cikin waɗanda suka tada sayyidina Umar sai jingina sayyidina Umar gare shi ya jinginu saboda shi kadai ba zai iya zama ba fa qala sayyidina Umar sai ce wa ɗansa Abdullahi dan Umar mala dai ka me kake tafe da shi dangane da aikin da na maka gurin ummuna Aisha Allah ya dade ita qala sai Abdullahi dan Umar yace alladhi tuhibbu ya amiral mu'minin abinda kake so shi ya faru me yake so yana so a burne shi kusa da abokansa guda biyu annabi sallallahu alaihi wa sallama da sayyidina abubakar qala sai abdullahi dan umar yace azinat ta bada izini ma'ana tayi izini in rai yayi halinsa ka cika a dauke ka a kai ka gurin da abokanka biyu suke kwance inda kaburburan su suke kai ma a burne ka anan ta bada izini ta yadda ta amince qala sai sayyidina umar yace alhamdulillah ma kana min shay'in nan akwai typing error ma kana minhu suka sa amma yanda abun yake ma kana min shay'in ahamma ilayya min zalika sayyidina umar sai godiya wa Allah yace babu wani abu da yafi muhimmanci gare ni kamar haka shine a ce yau ya rasu an dauki gawar sa an je an burne tare da gawar ko kusa da gawar annabi sallallahu alaihi wasallam ko kusa da kabarin annabi da sayyidina abubakar yace fa idza ana qadaitu idan har na cika inji sayyidina umar wannan wasiyar sa ta uku kenan can yayi wasiyoyi guda biyu wasiya kan bashi wasiya kan aje a nema masa izini gurin ummuna aisha ta bada dama bayan rasuwarsa a dauki gawarsa a zo a burne shi kusa da kaburburan abokansa guda biyu annabi da sayyidina abubakar to anan ga wasiyarsa ta uku yace fa idza ana qadaitu in har na cika fahmiluni ku dauke ni thumma sallim sannan in kuka je da gawata za ku shiga ɗakin Aisha ku burne ni gabanin ku shiga ku sake yin sallama karo na biyu. Kai Abdullahi dan Umar, in an je za a shiga da gawata, gabanin a shiga da ita, ka je ka sake sallama wa ummuna Aisha Allah ya da ita. Fa qala, sai ka ce mata, yasta'zin Umar ibn al-Khattab, Umar dan Khattab yana sake neman izini karo na biyu, gagawar sa nan an zo da ita. Fa in adinat, in har ta bada izini karo na biyu, fa adkhiluni, to ku shigar da gawata, ku burne kusa da kaburburan abokai na guda biyu, Annabi da Sayyidina Abubakar. Wa in raddatni, in ta mayar da ni tace a'a ita ta fasa izinin da ta bayar na farko, yanzu ta fasa, farudduni, to ku koma da ni ila maqabiril muslimin, zuwa ga makabartan musulmai, ku je ku burne ni cikin sauran musulmi, ma'ana ku maida ni makabartan baki u kenan. Wannan wasiyarsa ta uku kenan. Har yanzu dai duk da dai ta bada izinin, idan rai yayi halinsa, aka masa sutura, aka dauke shi, aka je gabanin a shiga da shi ɗakin Aisha, Abdullahi dan Umar ya sake mata sallama. In ya mata sallama, ya sake neman izini karo na biyu, cewar gagawar Amirul Mu'minin Umar, mun zo da ita. In ta ce a shigo da shi, ya ce to ku shiga da ni ku burne ni. In kuma ta ce a juya da ni, sai ku juya da ni ku je ku burne ni a makabartan musulmai. Babu ƙarfa-ƙarfa kan al'amari. Sai ya sake kwanciya, Sayyidina Umar sai ya sake kwanciya. Waja'at ummul mu'minina Hafsatu, sai ummul mu'minina Hafsa tazo, ta taho daga gidanta, saboda ita ma labari ya iske ta na wannan mummunan rauni da ba majusan nan yayi wa mahaifinta Umar dan Kadda, ga Allah ya dade shi. Sai ummul mu'minina Hafsa tazo, wan nisa'u yasirna ma'aha, mata suna tafi tare da ita, ƴan rakiya kenan, saboda yanda ake girmama matan Annabi, ba a barin su tafi su kadan su. Falamma ra'aynaha, ji marawaicin wannan riwaya din shine Amr ibn Maimun, yace lokacin da muka ga ummul mu'minin Hafsa ta taho, kumna, sai muka tashi muka bata guri, da suna zaune suna kewaye da Sayyidina Umar ana ta alhini. To lokacin da ummuna Hafsa, ƴar Sayyidina Umar, matar Annabi, ta taho tare da mata suna tafi tare da ita suna rakata, Amr ibn Maimun ya ce sai muka tashi muka bata guri. Fa walijat alaihi, sai ta shiga gurin Sayyidina Umar, gurin mahaifinta kenan, da ta shiga ta nemi guri ta zauna. Fa bakat indahu sa'a, sai ta dauki sa'a guda tana ta rabza kuka, da ta ga yanayin da yake ciki, mutum ne mai kuzari, mutum ne mai karfi, jajirtacce, amma gashi nan a kwance ba abin da zai iya yi wa kansa, sai an masa tausayinsa, sai kama ta, sai ta dinga rabza kuka, tunda mahaifi ne, dole mahaifi yana da gurbi a zuciyar ɗansa, yana da gurbi a zuciyar ƴarsa. Fasta'adhana ar-rijal, tana zaune tana ta rabza kuka tare da matan da suka rakota, sai wasu mutane suka zo suna so su duba Sayyidina Umar su gaishe shi. Fa walijat daqilan lahu, sai ta shiga gida ta ba su gurin su shigo su gaida Sayyidina Umar. Da ta shiga gida, fa sami'na buka'aha, Amr ibn Maimun yace ta shiga gidan ma bata risina ba, sai muka jiyo kukanta tana ta kuka, saboda yanayin da taga Sayyidina Umar ya taba mata zuciyarta. Yace fa sami'na buka'aha min ad-dakhil, sai muka jiyo kukanta daga ciki, tana ciki amma tana ta rabza kuka. To ana haka, sai rai yayi halinsa, Sayyidina Umar sai ya cika a wannan yanayi, Allah sai ya dauki rayuwarsa a wannan yanayi. Yace falamma qubida, bayan an dauki rayuwar Sayyidina Umar, ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala, yace kharajna bihi, sai muka je muka masa sitira, suka masa sallah, wanda ya jagoranci sallar Sayyidina Umar Suhaibur Rumi ne, shi yayi limanci a janaizar Sayyidina Umar, Allah ya dade shi. Yace fantalakna bihi, muka dauki gawar Sayyidina Umar muka tafi da shi zuwa gidan manzon Allah kamar yadda yayi wasiya. Da aka je, fa sallama Abdullahi ibn Umar, Abdullahi dan Umar sai je sake sallama wa ummuna Aisha, Allah ya dade ita. Wa qala, yace mata, yasta'zinu Umar, Umar yana nema ki bada izini gagawar sa nan, mun zo da ita, za mu shigo da ita. Qalat Aisha, sai Aisha tace adkhiluhu, ku shigo da shi, ku shigo da gawar tasa. Fa udkhila, sai aka shigar da gawar Sayyidina Umar fawudi'a hunalika ma'a sahibaihi, sai aka sanya shi anan inda abokansa guda biyu suke, annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama da kuma sayyidina Abubakar. To wannan shine kawo mu karshen tarihin Amirul Mu'minina Umar dan Khattabi, Allah yarda da shi. Duk bayanan da zai kawo a baya kawai riwayoyi ne zai ta kawo ba da suke da alaka da shahadar sayyidina Umar. Allah ya saka masa da alkhairi, Allah ya kai haske cikin kabarin sa, nagartar da yayiwa daular musulunci da musulmi, Allah ya kiyaye masa, Allah ya saka masa da mafificin alkhairi. Wannan kissa da muka karanta ta ta kunshi darussa da fa'idoji waɗanda suke masu tarin yawa da malamai suka fitar. Lokaci ba zai ba mu dama mu zayyano su ba, sai dai mu yi ishara zuwa ga kaɗan daga ciki. Abu na farko da za mu ɗauka ƙarƙashin takaitacciyar ƙissa ta shahadar sayyidina Umar, za mu fahimci cewar galibi mutanen kirki idan suna tsammanta komawarsu ga Ubangiji, wasiya ta farko da suke fara yi shi ne a duba a ga bashin da ake binsu don a yi ƙoƙarin biyan wannan bashi ɗin. Abu na biyu, fa'ida ta biyu da za mu fita da ita ƙarƙashin wannan ƙissa da muka karanta ta shahadar sayyidina Umar, za mu fahimci cewar mutum wanda yake mutumin kirki ya yi fatar a birne shi tare da mutanen kirki irinsa, mutumin kirki ya yi fatan a birne shi tare da mutanen kirki irinsa. Sayyidina Umar yana fatan a birne shi tare da annabi sallallahu alaihi wasallama, ko gunda aka birne annabi, gunda aka birne sayyidina Abubakar. Abu na uku da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan ƙissa da muka karanta ta shahadar sayyidina Umar, za mu fahimci cewar ya halatta a jagorantar da mutumin da falalarsa take ƙasa ko da akwai wanda falalarsa tana sama. Sayyidina Umar mutane guda shidan nan da ya ce a zaɓi jagora cikinsu, ai ba dukansu ba ne suke kai ɗaya a falala, dole wani ya fi wani. Amma sayyidina Umar ya ce duk wanda aka zaɓa ya cancanta, ka kenan ko da za a zaɓi wanda falalarsa ba ta kai ta ɗan uwansa ba, sayyidina Umar yana ga ya cancanci ya yi jagoranci. Kenan ba lallai sai an samu wanda ya fi kowa falala za a sanya shi ya zama jagora ba, amma muhimmi dai a samu mai addini kuma mai amana, shi ake dankawa jagoranci na al'umma. Fa'ida ta ƙarshe da za mu fita da ita ƙarƙashin wannan ƙissa da muka karanta, za mu fahimci yadda mutanen kirki suke umarni da kyakkyawa da kuma hani ga mummuna ko da suna cikin matsanancin yanayi. Ga sayyidina Umar yana cikin matsanancin yanayi, tashi ma wannan baya iya yi, zama wannan baya iya yi, amma ya ga wani matashi ya zo yana ya sa suturarsa na jan ƙasa, ya sa aka dawo masa da shi, ya ce masa ya ɗaga tufafinsa kar ya bar tufafinsa ya ja ƙasa, saboda hakan shi zai fi sanya tufafin nasa ya zama mai tsafta, sannan kuma zai fi sanya ya zama mai taƙawa ga Ubangijinsa. Kenan wannan yana nuna maka mutanen kirki a duk halin da suke ciki ba sa mancewa da Ubangijinsu subhanahu wa ta'ala, sannan kuma baya ɗauke hankalinsu daga yin abin da ya dace akan al'amarin addininsu. To da wannan za mu ƙarƙare bayani dangane da tarihin sayyidina Umar da muka ɗauki shekaru kusan uku muna karanta shi a wannan majalisi wanda yake mai albarka. Za mu miƙa kalmar mu ta godiya zuwa ga shi Dr. Muktari Anda Aliyu na yadda ya ɗauki nauyi na yaɗa wannan karatu da ake yi a gidan rediyo BRC na Azare. Muna masa godiya kuma muna masa addu'a ta alkhairi, Allah ya ƙarfafe shi, Allah ya albarkaci rayuwarsa, Allah ya albarkaci rayuwar zurriyarsa. Wannan gagarumin aiki da ya yi Allah ya kiyaye masa shi, Allah ya nauyaya masa mizaninsa da shi, Allah ya saka masa da alkhairi. Duk waɗanda suka saurari wannan karatu a sanadiyarsa, Allah ya ba shi ladan ya mana tarayya da shi cikin wannan lada ɗin. Sannan kuma wanda yake zama silar hakan Mala Aminu, shi ma ba za mu mance shi cikin addu'a ba.
zamu masa addu'a ta fatan alkhairi Allah ya saka masa da alkhairi wannan nagarta da yake na kokarin tace wannan karatu da dauka ya tura gidan radio wannan shi ma gagarumin aiki ne da ya cancanci a jinjina masa kuma a masa godiya sannan kuma a masa addu'a ta fatan alkhairi Allah ya saka masa da alkhairi ya mana tarayya da shi cikin lada din sannan su ma kansu gidan radio da suka kwashe shekaru uku ba a taba samun tseko ba ba a taba samun tasgaro ba suna sa wannan shiri namu su ma za mu musu addu'a na fatan alkhairi kama daga manaja da sauran ma'aikata da suke karkashin sa Allah ya saka musu da alkhairi ya mana tarayya da su cikin lada na wannan karatu da aka yi ta yadawa Allah kadai ya san adadin mutanen da suka saurara da kuma adadin mutanen da suka amfana Allah mana tarayya gaba daya cikin lada akwai ɗaiɗaikun mutane waɗanda suka ba da gudunmawa ma wannan majalisi lokaci ba zai ba mu damar zayyana su ɗaya bayan ɗaya ba duka kowa Allah madaukakin sarki ya masa sakayya da mafifici abubuwan da muka faɗa waɗanda suke dadai Allah ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɗan harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana za mu tafi hutu na makonni guda biyu bayan kammala tarihin sayyidina Umar insha Allah bayan mun yi hutu na makonni biyu a mako na uku za mu dawo sai kuma mu fara tarihin khalifa na uku shine sayyidina Uthman Allah yarda da shi hadha wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.